تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شا هدو غواتان رمضان شكرا تدبو ديا داري هدو دا أربعين دا شدا هجرة محمد صلى الله عليه وسلم دا مكة زوا برن مدينة wanda shine ya dace da 14 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya. Za mu dora kan tafsirin mu na Al-Qur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan sura mai albarka, suratul Ankabut. Yau insha Allah za mu kammala ta a cikin sati biyu kenan, ko muna aya ta 67 za mu tashi, 67 gaskiya ne, mun tsaya akan aya ta 65 ta 66 za mu tashi da 7 insha Allah. To alhamma bismillah. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.
الله مدوكين سركي باين ياي تهديدي دوعيدي أجيا ليكفروا بما آتيناهم سكافر شيطين دا أبين مكباسو كما إن الله تعملوا ما شيطين هو أبين دكوكا داما وليتمتعوا كما سجي سجي دائي أنجيرين جين دائي فسوف يعلمون دسنو داسو سني وهم دائك نفي اندي وانا الدنيا چي سكذابي سكافر چي وعلا سكذابي سبتل چي ونئمر الله suka zabi su faɗa da shari'ar Allah to su ji su. Irin wannan uslubi mu ma a yau da gobe muna da shi, ta yadda mutum idan ransa ya ɓaci yana iya cewa a je a yi, ko kamar ka cewa yaro ka ci gaba da yi dai, ko ka cewa mutum ko ka yi ko kar ka yi za mu haɗu da kai. To irin wannan zance a wajen Ubangiji babba ne. Idan har Allah da ya halicce mu zai faɗi wannan cewa liyakfuru bima atainahum wa liyatamattau, su je su ci gaba da kafirci da butulcewa da ƙaryata abin da muka ba su na littafi. Wasaufa ya'lamun, sannu da sani. Wallahi wannan magana tana da ban tsoro kwarai. Abinda ake nufi, babu wata fa'ida a cikin kafirci wa Allah, babu wata fa'ida a cikin shirka da Allah tabaraka ta'ala, ba wani amfani. Kuma duk abinda za su ji daɗi da shi ni ne na kafirai ne a cikin al'ajila ne, ba su da wani rabo kuma a lahira. Duk abinda ƙarni, duk abinda kafiri, duk abinda wani mushriki, zai yi na jin daɗi a wannan duniya to yaje ya ci gaba da yi amma gajeren abu ne kuma yana da ƙarshe kuma Allah zai maganinsa to wanda Allah ya masa wannan wa'idin to me zaka damu dan kaga yana cikin wata ni'ima wanda Allah ya faɗa haka akan shi menene zaka nuna damuwa kace ai su suna cikin jin dadi mu muna cikin wahala Allah ya ce fa sawfa ya'lamu da sanu zan sani ya ci gaba da buga misali awalam yarau anna ja'alna harama aminan yanzu ba su ga mun sanya harami ya zama wuri ne mai aminci ba amma wa yatakhatafu an-nas min hawlihim ana ciccire mutane ana tsitsince su at-takhatuf ana daddauke su daga gefe gefe bi sabbi ba'dhin ba'dan ariba ci sashi sashin su yarin karibin riban yarin karibatar sashi wani amiri shi ribadaccen yaki a gefen makka ana fada wani ya saci wani wani ya dauke wani wani ya ribace wani amma wa ahli makka ta aminun a wannan lokacin mutanen makka suna cikin aminci saboda Allah ya sanya makka ta zama mai aminci awalam yaro anna ja'alna haraman aminan ba su ga mun tsare makka ba mun ba ta security mun ba ta tsaro amma mutanen da suke wajen makka suke kewayenta suna cikin firgici da tashin hankali ana tara wato ribace wasu a matsayin ribatattun yaƙi suna ta fada da junansu Allah ya ce afa bil batil yu'minun yanzu da gumaka da shaydanu za su yi imani shine al batil afa bil batil yu'minun ay afa bil asnami wash shayatin yu'minun yanzu da gumaka da shaydanu za su yi imani ko bil asnami wash shaytani yu'minun su ki su yi imani da Allah su yi imani da gumaka su ki su gaskata Allah su gaskata gumaka su gaskata shaydanu wa bi ni'matillahi yakfurun kuma ni'imar Allah akan su sai su kafirce su butulce ai wa bi muhammadin wal islam yakfurun su kafirce wa manzon Allah muhammadu su kafirce wa musulunci wannan ayar abinda take nuna mana makka kasa ce ko in ce gari ne mai security da aminci awalam yarau anna ja'alna aka ce ba su gani ba cewa mun sanya ja'alna awalam yarau anna ja'alna haraman aminan haraman din ana nufin makkata ne guri ne mai aminci kuma gaskiya haka ne har yanzu yana cikin wurin da a duk duniya wurin da yake yafi ko ina aminci makka ba fushi da makami ba zubar da jini ba kaza ba sata ba da kwanciyar hankali ma karfe 3 dare karfe 2 dare karfe kaza din dare zaka iya buga motar ka daga makka ka tafi ko ina kai wannan ni'ima ta aminci ya shafi kasar Saudiya ma gaba daya yanzu wadanda suke rayuwa a kasar Saudiya yanzu misalin wanda zai tafi umra daga makka zuwa madina ai daga madina zuwa makka wallahi yana iya bari sai ya gama shagulgularsa da rana ya yi bukin din jirgi ko ya yi bukin din mota karfe 2 dare haka za a yi ta tafiya ba wani wanda zai tsare ta kuma malam ga daji iya ganinka amma Allah ya yi wa wurin aminci me yasa sun bi Allah me yasa sun girmama shari'ar Allah me yasa sun ɗauki musulunci shine addininsu yanzu makka duk wadatar da kake da shi ba wanda zai maka fashi da makami sai yasa duk attajirin da yake da wadata zai iya tafiya makka da dalolinsa da kudadensa a hotel dinsa ba abin da idame shi haka zai je ita fafatawa yaje sayayya sa yaje duk abin da zai ba yi da wata damuwa bai da mushkila baya tunanin wasu ƴan fashi za su bi shi a hanyar airport su kwace kudinsa babu wa ma ya san da kai kai mai kudi ne garin duniya wanda kowa zuwa yake Allah ya sani waɗannan mutane suna cikin ni'ima ƙwarai to shine Allah ya ce yanzu mutane su yi imani da barna su imani da gumaka su gaskata ƙarya amma su kafirce da manzon Allah su kafirce wa musulunci na'am su kafiran su ba su yarda da manzon Allah ba yi sallallahu alaihi wa sallam ba su aminta da shi ba ke za suke fada da shi suke fada da addininsa suke fada da shari'arsa Allah ya mana afuwa sai ya ce wa man azlamu na
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا باوندي في زالوشي irin wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah iftara ala Allah kadiban fazam za'ama anna lillahi sharika yare cewa Allah yana da aboki yana da sa'a yana da wanda yake tarayya da shi da yin ƙarya wa Allah cewa anna Allah ya'muru bil fahsha ko bil fawahish Allah yana umarni da al fahsha wa iyadu billah ba inda za a yi Allah ya umarni da alfasha kuma Allah bai da aboki bai da sa'a bai da wani wanda suke hira ko su tattauna da shi babu shi kam sama yake da kowa ya rabbul alamin shi ne mahaliccin komai rabbul alamin ba wanda ya fi kowa ƙarya irin wanda ya danganta wa Allah aboki ko sa'a ko kuma yayi wa Allah ƙarya au kazzaba bil haqqi ko wanda ya ƙaryata da Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ko wanda ya ƙaryata alqur'ani au kazzaba bil haqqi ana nufin wanda ya ƙaryata manzon Allah dan shine alhaqqu anan ko kuma au kazzaba bil haqqi wanda ya ƙaryata alqur'ani alhaqqu ana nufin wato alqur'ani to wannan suka fi kowa zalunci to ga sunan dai muna tare da su wanda suka kareta Muhammadu kuma suka kareta Al-Qur'ani Allah ya ce ba wanda yake kowa zalunci irin waɗannan mutane lamma jaa mutum ya kareta gaskiya yayin da ta zo masa ya kareta Qur'ani yayin da Qur'ani ya zo masa ya kareta manzon Allah yayin da sunnarsa ta zo masa ko kuma yayin da shi din annabi ya zo masa أليس في جهنم مثوى للكافرين ينزو جهنم بايتشي مكوما تكافري با وانك استفهامني بمعنى التقرير تنبياني اما تنى نفن تبتروا معنى وانا الكافرين اي با ايدا مكوما امبا جهنم تو انا نقول ان وانا كما ايدا معلمان تفسيري سكفة دا cewa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bil haqq imam al-bazawi yace yana cikin ƙaryata al-haqq ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zai yanzu mutum ya ƙaryata manzon Allah a cikin musulmi ma yanzu da wanda suke da awar musulunci suna ƙaryata annabin ai ta hanyoyi da hikimomi na dabaru da wayo yan bid'a yanzu cikin masifar da ta same mu a wannan shekarar a wannan ƙasar ta mu ta Najeriya an samu su kasurgumammun ƴan bid'a da maitarsu ta fito fili suka kasa hakuri sai da suka bayyana aqidarsu na fada da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya fito ƙarara da kyamara a gabansa duniya tana jin sa Allah yana kallon sa bayan Allah masu ilimi da suka fi shi suka dama shi suna kallon sa yace wai hadisin annabi wai ba tabbas bane wai dan an ce annabi ya ce kaza shi bai da zai tabba da tabbacin annabi ya faɗa haka kurun mutun ya bude baki ya faɗi wannan in ba yana da wata mummunar aqida daman abun ne ba da yake mata shimfida da yake so ya bayyana ta nan gaba ko kuma ya taimaki wasu ƴan uwansa da suke da aqida yaƙar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama a fili ko a ƙoye ba yanzu wannan magana me amfanin ta me amfanin ka gaya wa mutane wannan sako ne kake isa musu cewa koda an ce musu annabi ya faɗa ko a Bukhari ko a Muslim to kawai kar ka ji a ransu cewa fa annabi ya faɗa to idan ka ji cewa annabi bai faɗa ba to ai ya zama bai da relevance bai da wani amfani kenan to wannan shine ainu takdibus sunna din ƙaryata sunna aqidar musulunci ta ƙware shine da abinda Qur'ani yazo da abinda manzon Allah yazo da shi duk ɗaya ne kamar yadda alqur'ani yace kuma annabi yace inda yazo da hadisi da isnadi ingantacce a wajen shari'a wannan mutum Allah yana bautar da mutum yana bautawa Allah da maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda zai aiki da qur'ani haka zai aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan rabe rabe da ake kawo a ƙarshe ko wasu suke kawowa dan saboda biyan bukatun su na koran sunna tuntunin malamai sun bada amsa sun yi raddi sun mai da martani akai da haka muna kiran ku musulmi da waɗanda suke bin irin waɗannan mutane da kyakkyawan zuciya suna tsammanin masoyan annabi ne to yanzu wannan mutumin da zai fito yace hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama babu garantin cewa ya faɗa bai zai rantsa cewa ya faɗa ba bai aminta cewa annabi ne ya faɗa ya bude baki ya faɗa ba to yanzu wannan shine masoyan annabi kuma wannan wani sako yake isarwa to sai wani ma ya zo ya dade yin wata kwabar ma da ta faka shi ma dan bid'a kika yace ai gaba ɗaya ma hadisi annabi ba ma dole bane ba ma aiki da su ita ma wannan wata barnar haka shi kuma ni shi ma kasur gumin dan bid'a shi kuma daga Kano ya saki wannan bomb din yace hadisin ma na annabi mai kwata kwata ma ba ma sai an yi aiki da shi ba amma mahaifin sa tsohon sa har ya mutu yana karantar da hadisai ba mu sani ba ko dariƙar canjawa ta yi ko kuma dai wata manufar ne aka ɗauko wata masifar ce ake so a kawo wannan al'umma amma alhamdulillah ba tare da an ɓata lokaci ba malamai ahlus sunna suna ta martani suna ta bayanin gaskiya kuma ana fahimta kuma insha Allah bayan sallah za ku share dubu za ku ji bayanin sunna da hujjiyatu sunna da kuma juzur asali tushe na waɗanda ma suka fara inkarin sunna din muna roƙon Allah tabaaraka ta'ala duk wanda yake makiyin annabi ne ko makiyin sunnar manzon Allah ne Allah kada ka sa ya mutu sai ka tona asirin sa ka bayyana shi duniya ta fahimci ga yanda isa gaba kuma ya ubangiji waɗanda suke kasuwanci da son annabi din nan suke da'awar suna son annabi amma suna yaƙar sunnar sa ubangiji tabaaraka ta'ala kai ka fi mu sanin su ya Allah ka bayyana wa mutane su san su jahilai da masu ilimin su gane ina suka sa gaba kuma Allah ka dau mataki akan su kuma sunna kam tafiya ta yi nisa yanzu wanda zai bude baki ne ya ce kana aiki da hadisin annabi a kasar nan ai ya makara ba wani bayani da wani kwana da wata falsafa da wani kwane-kwane da za ka yi wa mutane su fahimce ka ba ga mutane yadda suke commenting suke Allah wa dare ba sai mutum daga baya bayan ya sha wahala ya daku da hujjoji da bayanai sai kuma ya dawo yana cewa shi fa ba ƙaryata hadisi yake ba za ka yi bayani ma ai duk wanda yake kan bid'a kuma yake tallan bid'a to baya iya hakuri sai yayi ya yada bid'an nan ya fade ta duniya ta ji ta fatan mu ubangiji Allah shiryar da su fatan mu ya Allah inda kyakkyawan niyya suke Allah ka nura musu gaskiya ka ba su ikon ganewa ya Allah inda wata manufa suke yi na yakar addini da fada da wannan sunan manzon Allah taka
ubangiji tabaraka ta'ala kai mana maganar su muna kira ga dalibai ku yi karatu ku yi ilimi wannan zamanin idan mutum bai karatu ba za a tafi a bar shi a baro kuma ilimin nan shine ilimin alkitabu was sunna ilimin littafin Allah ilimin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine tushen ilimi duk wani abin da zai biyo baya bayan sanin Allah bayan sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan nafila ne da wannan ne zamu kubutar da kanmu daga dukkan sharrin wani dan bid'a idan yayi bid'a sa da duk wani mai fadin maganganu na rikitar da mutane ko rudar da su sai kaga mun gane kuma al'ummar musun gane sun fahimta amma mutukar mutane ba sa zuwa makaranta kuma ba sa makalewa malaman sunna suna musu bayani na gaskiya to wata ran za a tafi a bar mutum don haka ku yi aiki da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ku bauta wa Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma abinda Qur'ani ya karantar yace aiki da shi da wannan da yazo a cikin hadisai ingantattu iri ɗaya ne wajen aiki kuma Allah sai ya tambaye ka idan baka yi aiki da hadisin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zai tambaye ka idan baka yi aiki da Qur'ani ba Allah ka gane da mu Allah ka dora mu akan hanya ta daidai to shine aukan zaba bil haqq malamai suka ce ko ya ƙaryata gaskiya ai kazzaba bi Muhammadin ya ƙaryata Muhammadu kenan hanyoyin ƙaryata Muhammadin suna nan da dama yau a zamani an zo da su a wayi gari ana yaƙar sunnar manzon Allah ana ta buga mata guduma da sunan addini da sunan da'awa kuma wai wannan mai wannan tunanin wai shine zai zo ya ce wai shi masoyin Allah ne masoyin Annabi ne kai Allah sauki Allah shiryar da mu mai Allah yace Allah rahama
wallazina jahadu fina lanahyannahum subulana wa inna Allah lama'al muhsinin
Allah yace wallazina jahadu fina lalle wadanda suka yi jihadi allazina jahadul mushrikina li nusrati dinina kenan wanda suka yaki mushrikai don su tambaye addinin mu ai don su taimaki addinin mu sun yi jihadi sun dauka kalmar Allah don su taimaki addinin mu lanahdiyannahum subulana sai mun shiryar da su ko kuma zamu shiryar da su hanyoyin mu ai abin da ake nufi la nusbitannahum ala ma qatalu alaihi sai mun tabbatar da su akan abin da suka yi yaki a kansa ko kuma za mu ƙara musu shiriya a bisa shiriya wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda kenan wadanda suka shiriya Allah zai ƙara musu shiriya kan shiriya ko kuma malamai suka ce lan waffiqannahum li isabati at-tariqi al-mustaqima sai mun datar da su wajen dacewa da hanya wacce take ta daidai wanda za ta kai su zuwa ga ridan Allah azza wa jalla zuwa ga ainihin wato samun yardar Allah mai girma da buwaya Sufyan ibn Uyayna yace idza ikhtalafa an-nas idan mutane suka sabani fanzuru ma alaihi ahli subur kuduba menene mujahidun suke kai wadanda suka toshe sagara sagara ta musulunci murabituna sojojin musulunci wadanda suke kare addini Allah yace walladina jahadu fina wadanda suke jihadi a cikin taimakon addinin mu aila nahdi anna musbulana lalle za mu shiryar da su hanyoyin mu to tunda Allah ya alƙawari zai shiryar da su to ku duba yanda suke rayuwa ku yi aiki da abin da suke rayuwa a kai saboda Allah ya ce zai shiryar da su shiryayyu ne daga cikin ma'anar al-mujahada jihad shine al-musabaratu ko as-sabru ala ta'at yin hakuri akan yi wa Allah da'a da biyayya gare shi Imam al-Hasan al-Basri yace al-mujahada ko afdalul jihadi mukhalafatu al-hawa mafi falala na jihadi shine saba wa san zuciya mafi falalar jihadi kana ganin san zuciya ka saba wa san zuciya Fudail ibn Iyad yace walladina jahadu fi talabil ilmi, wanda suka yi jihadi suka yi kokari wajen neman ilimi, suka yi karatu suka yi bincike suka hana idan su bacci wajen neman ilimin addini, lana diyanna subul al-amali bihi, zamu shirye da su hanyar aiki da addinin. Sal bin Abdullah Tusturi yace walladina jahadu fi iqamati sunnati, wadanda suka yi jihadi wajen tsayar da sunna a bayan kasa, halu sunna kenan, da suka yi ta kira a tabbatar da sunna a kori bid'a, yace la nahdiyanna subul aljanna, sai mun shiryar da su hanyoyi na aljanna. Wannan albishir ne ga ahlus sunna, masu kira a tabbatar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sal bin Abdullah yace Allah ya yi alƙawari la nahdiyannahum subul aljanna. An waito daga Ibn Abbas walladina jahadu fi ta'atina la nahdiyannahum subul sawabina, wadanda suka yi jihadi suka yi kokari wajen yi mana da'a, yace zamu shiryar da su hanyoyin samun lada a cikin wannan addini. Wa inna allaha la ma'al muslimin, lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da almuslimina masu kyautatawa, bin nasri wal ma'unati fi dunyahum, zai musu zai ba su nasara, zai kuma taimaka musu a duniyarsu, wa bis sawabi wal maghfirati fi uqbahum, kuma Allah zai ba su lada zai kuma gafarta musu a ƙarshen su, wato a lahirarsu. Wannan shine ƙarshen tafsirin suratul suratul ankabut da muka yi tafafatawa tun wato farkon azumi. Yau muna 14 ga wata, insha Allah ta'ala yau mun kammala tafsirin wannan sura. Iya dan abinda Allah ya sanar da mu, muka gaya muku abinda yake na daidai, Allah shi ba mu lada. Wanda yake na kuskure kun tuntuɓe harshe a ciki, Allah ya mana abuwa. Wanda muka fassara shi daidai, Allah Ubangiji ya ba mu ladan. Wanda kuma muka yi tuntuɓen harshe ko ƙarancin fahimta, muna fatan Allah ya mana abuwa ya sa mu gyara nan gaba. Yanzu za mu fafata, za mu tsallaka wata surar ta gaba wadda ita ce surar ta 30 a cikin Alƙur'ani mai girma, ita ce suratul Rum, tana da ayoyi 60. Kuma ita ma suratul Rum sura ce wacce take makkiya, ma'ana yar Makka. Allah rahma mai Allah ya shi a buga mu.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Haka dai.
Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Suratu Ar-Rum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, Allah ma abucin tausayi, Allah ma abucin baiwa, Allah ma abucin jin kai, ma abucin aljanna, gidan rahama, gidan tausayi,
wanda ya tanade ta ga bayinsa na ƙurai a cikin surorin da ya sauka a cikin Alƙur'ani akwai wata sura mai suna suratul Rum yau ga mu a gaban wannan sura ita suratul Rum din me yasa aka ce da ita suratul Rum ana sababu tasmiya kenan ita suratul Rum Allah ya ambaci wata babbar mu'jiza ne a ciki wanda take nuni akan gaskiyar wato labaran da suka zo a cikin Alƙur'ani Allah ya faɗi wata mu'jiza wanda mu'jizan nan da yayi bayani kafin abin ya faru ne a duniya Qur'ani yayi bayani akan abun kuma bayan wasu shekaru sai kuma gashi abun yazo ya faru kamar yanda Al-Qur'ani yayi bayani Allah ya ce Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun kuma yace fi bid'i sinin wannan ayar tana cin ba'du wato mu'jizatul Qur'an wani bangare na mu'jizozi na Al-Qur'ani Allah ya ce ghulibatir Rum an rinjaye Rumawa sai ka tambaya a tarihi haka din ta faru ina wannan da suke karyata Qur'ani ya ce an rinjaye Rumawa kafin a rinjaye su kuma din aka zo aka rinjaye su din kaga wannan yana nuna mana ashe labarin Qur'ani gaskiya ne kuma yace fi adnal ardi wana an yake su sojojin Rumawa a kusa da garin su zuwa Farisa wanda zamu zo mu karanta gobe da bayani insha Allah inda ma aka yi fadan Allah ya bayani kuma abun mamaki Allah ya ce وهم من بعد غلبهم سيغلبون bayan an rinjaye su su ma za su zo su rinjaye bayan farisawa sun fi karfin su to za a yi kokawa za a sake juyawa su ma rumawa su daga farisawa su buga su danne kamar fa wai wani fada ne za ku yi nan da wasu shekaru ba a yi fadan ba a baka labarin fadan da inda za a yi fadan da shekarun da za a yi fadan da abin da zai faru a fadan duka Al-Qur'ani ya shimfida bayanin nan kafin ya faru kuma abin ya zo ya tabbata to an ce da ita suratul Rum ne saboda ta zo da wannan bayani na gaskata Al-Qur'ani cewa lalle labarin da Qur'ani ya zo da shi akan Rumawa shine Rum din aka ce suratul Rum kuma ya faru ya yi sheka ga tarihi ka je ka bincika ka ji wannan waƙi'ar da Qur'ani din ya fada ya faru ko bai faru ba yace fi bid'i sinin malaman tafsiri suka ce ai fi fatratin la tatazawazu bid'ati a'wam an yi wannan abu ne a cikin wata fatara wani lokaci na wasu shekarun da ba za su wuce bid'atu a'wam ba menene bid'atu a'wam wasu shekaru al-bid'u a larabci shine tsakanin 3 zuwa 9 al-bid'a numbers din da suke daga 3 zuwa 9 sune bid'a fi bid'i sinin a cikin waɗannan shekarun kenan malaman tafsiri suka ce an samu yaki tsakanin farisawa da rumawa ai an san Paris an san Rome mutanen Rome ko to an yi yaki wannan labari ne Qur'ani yake badawa fada tsakanin Paris da Rome sai farisawa a kokawar farko suka kada Rumawa suka danne su labari ya zo gurin manzon Allah da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ba su ji dadin labarin ba cewa yaya aka yi farisawa suka kayar da Rumawa su kuma mushrikai
masu bautar gumaka sun ji daɗin wannan yaƙi cewa Farisawa sun kada Romawa saboda su mutanen Faris ai Majusawa ne ba su da littafi Romawa kuma ashabu kitab ne suna da littafi sai su mushrikai suka cewa sabu manzo Allah kuma ai ahlul kitab ne kuma ba kuna da Qur'ani ba warum ahlul kitab Romawa su ma ahlul kitab ne wa nahnu ummiyuna mu kuma ummiyai ne inji su da fada suka ce gashi ƴan uwanmu sun yi nasara min ahli faris kenan sun kada ƴan uwan ku Romawa kamar yadda Romawa suke da littafi kuma musulmi kuna da littafi ko to yau gashi farisawa sun danne ƴan uwan ku Romawa duk da Romawan nan fa ba sallah suke yi ba kirista ne to amma fa mushrikai sai suke murna saboda an kada su suwa suka kada su farisawa ne masu bautar rana suka kada su sai suka ce wa musulmai kuma su mushrikan kenan suka ce wa musulmai kuma sai mun zo mun yi nasara akan ku nan gaba Abubakar ya ce la yaqirru Allahu a'yunakum kada Allah ya tabbatar da idanuwan ku akan wannan abu shine Allah ya ce wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin insha Allah za mu ƙara bayani kan na shiga mai zurfi a cikin wannan bayanan bari mu sake dawowa akan bayanin farko wato akan ita suratul rum din ita suratul rum yar makka ce menene sim dinta menene aims da objectives dinta me take nufi me take so ta koyar da Allah ya saukar da ita me ake so a yi bayani ayoyi 60 din nan cikin suratul rum me ake so a koya mutane na manufofin da take dauke da shi iri ɗaya ne da manufofin surorin ƴan makka wanda surorin ƴan makka galiban kanat tu'ariju al-qadaya al-aqdiyya cases issues na aqida al-islamiyya aqida musulunci duk wata sura in aka ce ma ƴan makka ne to tana paying attention tana mai da hankali ne akan harka ta aqida kadaita Allah da bauta in general perspectives dinta a dunkule abinda take koyarwa kenan suratul rum ta tattauna akan al-imanu billah imani da Allah tabaraka wa ta'ala wal-imanu bil-wahdaniyya imani da kadaita Allah tabaraka wa ta'ala wal-imanu bil-risala imani da manzancin manzanni ko da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suratul rum ta yi magana akan imani da tashin al-kiyama da lissafi da bayanin abin da zai faru yawmul kiyamah duka waɗannan abubuwa ne da suke da alaƙa da aqida kai tsaye duka waɗannan topics ne da surorin makka suke tattaunawa a kai na bayanin aqida suratul rum ta fara tattaunawa akan wani abu da zai faru na gaibu mai muhimmanci wanda akhbara anhu alquran qabla huduthihi alqurani ya bada labari akan wannan abun kafin ya faru menene wannan abun shine nasarar da Romawa za ta samu akan Farisawa akan wani yakin da ba a yi shi ba za a yi shi daga baya ma'ana ayar ta riga yakin zuwa kuma lallai Qur'ani ya tabbatar da sai an yi yaki tsakanin Rumawa da Farisawa. Kuma abun mamaki kafin ayi yakin Allah ya faɗi waye zai nasara. Allahu Akbar, sai gashi yakin ya zo ya faru. Kama akhbara anhu al-Qur'an, kamar yadda Qur'ani ya bada labari. Faruwar wannan kadai dalili ne na tahaqquqin nubuwwa, tabbatuwar annabtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma lallai bayanan da annabi yake dauke da su bayane ne na gaskiya, kuma Qur'ani gaskiya ne, kuma sunna gaskiya ce. Wannan bayani akan yakin Rumawa da Farisawa yana daga cikin dalilai masu ƙarfi da suke nuna lalle manzon Allah ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa zumratin fastawa. Lalle abinda yake zuwa da shi na wahayi Allah ne yake sanar da shi. Kuma wannan faruwar yakin na Rumawa da Farisawa min a'zami mu'jizatil Qur'an, yana daga cikin mu'jizozi masu girma na Al-Qur'ani, ko da kafirai ba sa so ko makiya Allah sun karyata Qur'ani. Kaga wannan kadai dalili ne kadai da yasa Kirista da sun yi imani sun huta, dalili ne kadai da ya kamata da Farisawa sun yi imani sun huta, saboda Allah a cikin Al-Qur'ani Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin wani abin da zai faru a tsakaninku, kuma ya faru dukkan asu iri daya exactly yanda Allah ya faɗa nan haka ya faru. Mallan yau mutanen nan da suna so su karyata Qur'ani, da suna iya za su ƙara suna iya karyata Qur'ani, ai mallan sai su hana faruwar yakin, ko tunda ba sa so Qur'ani ya daidai, to me yasa ba su hana faruwar yakin ba? Da sai su ce kada a yi yakin don a ƙaryata Qur'ani, sai a ce ai ga Qur'ani nan ya ce za a yi kaza, kuma ba a yi ba, amma suna kallo abun ya faru. Amma wannan bai sa sun yi imani da shi Al-Qur'ani din. Sunan surar ta yi magana akan sojoji, ɓangaren sojoji guda biyu, bataliyoyi guda biyu, bataliyar da suke Hizbur Rahman da kuma bataliyar da suke Hizbur Shaitan, ƴan rundunar Allah da ƴan rundunar Shaitan. Tsohuwar fada, tsohon yaƙi, gaba ce tsohuwar gaba tun farkon wannan rayuwa. Ku gane wani abu, ya ku ƴan uwana, ya ku musulmi masu sauraron tarihi, a duk lokacin da akwai abu guda biyu a duniya, to fa dole ne wata rana sai an yi yaƙi. In dai akwai gaskiya kuma akwai ƙarya, kuma kowanne yana neman ya bayyana kansa, kowanne ɗaya yana neman ya danne ɗaya, to dole wata rana sai an samu harb, sai an samu fada a tsakani. Abu na biyu, matuƙar akwai khairun wa sharrun a duniya, akwai sharri akwai alheri a duniya, to dole ne wata rana sai an samu ma'araka, sai an samu bugawa, sai an samu fafatawa. Sannan kuma na uku, babban wanda yake hura wutar yakin nan shine Shaitan, wanda yake zuga almajiransa da masu taimaka masa akan su bushe hasken Allah. Shi Shaitan yayi alƙawari in dai yana raye, duk hasken Ubangiji sai ya binne shi da toka, duk wani haske na Allah da addinin Allah sai ya kawo duhu ya rufe shi, kuma sai ya taimaki masu ƙoƙarin busa hasken Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim, ko an yutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau kariha alkafirun. Amma Allah yayi alƙawari komin dadewa sai ya cika haskensa, wannan haske da ake so a binne shi Allah yayi alƙawari sai ya cika shi. amma ba lalle ina raye ba, ba lalle kana raye ba, amma dai mun yadda da alƙawarin Allah wallahi sai ya faru. Waɗanda suke fada da Allah, suke fada da addinin Allah, suke fada da shari'ar Allah a cikin tsare-tsarensu, a cikin maganganunsu, a cikin kulle-kullensu, suna nufin su toshe, suna nufin su bushe hasken Allah da addinin Allah, su kori gaskiya, su kawo ƙarya, su kori alheri, su kawo sharri, manufarsu kenan. To Allah ya yi alƙawari sai ya taimaki gaskiyar. Amma ba lalle yanzu kai a zamaninka ba, ba lalle ni a zamanina ba, amma mu yadda mu gaya mutane, duk wanda ya rike gaskiya baya wulakanta baya tozarta, kuma wallahi shi ne zai samu nasara. Walakinnakum tus'adilun, kawai gaggawa kuke. Shedan, ku gane shedan maƙiyi, shi kullun shi yake zuga mabarnata su yi barna. Me burinsu? A bushe hasken Allah da muharabatu da'watir rusulil kiram, yaƙar da'awar manzannin Allah masu karamci. Shedan yayi alƙawari duk da'awa in dai ta annabawa ne, a lokacin annabawan sai ya yaƙe su, bayan annabawan ba sa nan kuma waɗanda suka ɗauki gabarar aikin annaba su ma sai ya yaƙe su. Shi yasa kake ta ganin almajiran shedan, mataimaka shedan sun tsaya tsayin daka, duk yanda za su yi fada da gaskiya, duk yanda za su yi fada da addini, duk yanda za su bushe hasken Allah, wallahi sai sun yi. Ba mamaki almajiran shedan ne shi yake taimaka musu, yake kuma agaza musu. Duka a cikin suran nan insha Allah za mu fafata mu ji waɗannan bayanai da irin abubuwan da suka faru. Ayoyin nan sun zo dalla-dalla da kuma hujjoji da shaidu da yake nuna mana cewa lalle al-haqqu yantasiru 'ala al-batil, ita kam gaskiya sai ta yi nasara akan ƙarya. Fi shatta al-usuri wad-duhul, a lokaci daban-daban da zamani daban-daban. Karka damu kai gaskiyar kawai, karki damu ki gaskiyar kawai, rayuwa kan gaskiya, yi kira akan gaskiya, taimaki masu gaskiya, ko da ƙarfinsu bai kai su nasara yanzu ba, alƙawarin nan na Allah da yayi wallahi sai an ci nasara. Wannan sunnatullah ne, walan tajida li sunnatillahi tabdila, ba za ka taɓa samun canji akan sunnar Allah ba. Da haka wanda yake alfahari da ƙarfi yana fada da Allah, mai alfahari da mulki ko sarauta yana fada da gaskiya, mai alfahari da kuɗi ko wadata yana fada da shari'a. Ga fili ga mai doki, mai sama yana kallonka, mai addinin da kake fada da shi yana kallonka, kuma ba zai kyale ka ba, daidai yake da kai. Sannan ita wannan sura ta yi magana akan tashin alkiyama da abin da zai faru. To ku tun duk yi magana akan yakukukan da za a yi a duniya kafin su faru, kuma sun faru. To kuma sai kai shakka akan bayanin da ta yi dangane da abin da zai faru a kiyama? Wallahi gaskiya ne, za mu tattauna akan me ta faɗa akan kiyama. Kuma surar ta yi bayani akan mummunan makoma da waɗannan kafirai, ahlul kufri wadh-dhalal, waɗanda suke kan ɓata, wanda suke kan kafirci makomansu. Fi zalika al-yawm al-asib, a wancan rana mai wahala, ta yanda muminai za su kasance a cikin dausayin aljanna. Fi rawdatin yuhbarun, mujrimai kuma za su kasance cikin azaba. Fil azabi muhdarun, wannan shine ƙarshen abinda zake fim din ƙarshen sa, shine masu gaskiya suna cikin ni'ima, masu ƙarya suna cikin azaba. Wal aqibatul muakkadatu, ƙarshe da aka karfafa karshen gaskiya karshe yana tabbata ne ga masu gaskiya al-muhsinina masu kyautatawa surar ta yi mana magana akan abubuwa na duniya na fili al-mashahidul kauniyya da kuma ad-dalailul ghaibiyya abubuwa da zamu gansu a fili da suke nuna cewa lallai ga yadda Allah ya duniya ga inda za ta kasance kuma dalili ne na samu Allah din da kuma wasu abubuwa ma na gaibu ma ta yi bayani ta yi magana akan kudirar Allah da kadaituwar Allah wajen kafa hujja akan duk abin da zai faru a duniya da abin da zai yi a lahira ba abin da bata bari an yi wannan ne don a bambance mana tsakanin zare da abawa tsakanin tsakuwa da aya tsakanin ƙarya da gaskiya tsakanin ibadur rahman da ibadur shaitan tsakanin wanda yake bautar Allah da wanda yake bautawa awsan gumaka da ƙarshe an rufe sura cikin ayoyin ƙarshe a cikin suratul rum bayani akan kafiran Qurayshawa gargadin da aka musu mu'jizozin da aka yi ta saukarwa duk abin da suka gani na kiru da muzu inji bawushe yace ganin annabin tsohuwa al-mu'jizatu wal-ayatu al-bahiratu wal-barahinu as-sati'atu duk da suka zo gaba ɗaya ba su musu amfani ba mutane ne waɗannan mushrikai la ya'tabiruna wa la yata'izun ba sa daukan ibra ba sa daukan izina ba sa daukan wazi Qur'ani ya sifanta su kal mauta kamar matattu kamar gawawaki la yasma'una wa la yubsirun ba sa ji ba sa gani ga su a raye amma idon baya gani ga su a raye amma kunnen baya ji saboda suna fada da gaskiya zai iya yiwa kaga mutum idonsa gwaragwara amma baya iya ganin gaskiya kunnen falafala amma baya iya jin gaskiya duka wannan bayani Allah ya yi ne don ya yi wa manzon Allah rarrashi dangane da abin da zai gamu da shi nan gaba daga mushrikai kuma lalle annabi ya gamu da shi din abin da Allah ya bashi labari Allah ya ce ya haƙuri hatta ya ce nasrullah sai har Allah ya kawo nasararsa haka abin ya zo mana mun fara surar kuma lokaci ya ƙure gobe da rai da lafiya 15 ga wata insha Allah za mu fara a farkon suratul rum da bayani akan yaƙukan da suka faru Allah muke roƙo ya ba mu nasara da dacewa ya mana afuwa ya mana rangwame ya ƙara mana imani da alƙur'ani da san sunna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk